بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 12 ga watan safar shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da 15 ga watan 12 shekara ta 2013 a lissafin Turawa muna kan darasi na 12 a cikin wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka masallacin Ihya'us Sunna a cikin birnin Kano idan ba ku manta ba satin da ya wuce muna kan kissar Ummu Sulaim matar Abu Ayyub Al-Ansari lokacin da aka ce wannan da da Allah ya ba su Allah ya jarrabe su wannan yaro ya mutu Ummu Sulaim take cewa la yan ayanna ila Abi Talhata ahad ibnahu hatta akuna ana alladhi an'ahu lahu kada wani ya da'a wannan gida ya bada labarin mutuwar dan gidan Abu Talhata gare shi in ba ni ba ta hana kai wanda ya bada labarin yaron nan ya mutu in ba ita ba fahayyati sabiyya wannan mata Ummu Sulaim ta shirye yaro ta gyara shi ta kimtsa shi fasajjata alaihi ta lullube shi wa wada'athu fi janibil baiti ta sa shi a bangaren daki ta aji wa ja'a Abu Talhata min indi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hatta dakhala alaiha Abu Talha yazo daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama har sai da ya shiga wajenta a matsayin ta na watarsa amma wa ma'ahu nasun min ahli almasjid min ashabihi ya taho da mutane cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abokanansa wanda ya dauko su daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abu Talha ya shigo gida yana shigowa gida sai ya ce kaifa ibni yaya jikin dana wannan lafazi ya nuna tsananin kaunar da shi Abu Talha yake yi wa wannan yaro فقالت يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة تشي يا أبا طلحة أي ونن باوان الله ونن يارو بيتبسام نطوى دكوان شيرانك لذي سوكي با تنلو كتن ليرش الله فيها لأنه إيري ينزو ونن توريتي تنانون تشيور دا باشد الله فيها ينا تشيو وحلا ciwon ciki wataƙila ciwon kai wataƙila jiki ba lafiya amma yanzu Allah ya dauki ransa ya huta da wannan ciwuka gaba daya wannan sai kwantarwa da Abu Talhata al-Ansari hankali ya samu jin dadi cewa a shedan sa ya samu sauki yace wa arju an akuna ko tace wa arju an akuna qadis taraha ina fatan wannan yaro ya samu hutu insha Allah ko shi yace ina fatan yaron ya samu hutu fa atatu bi asha'ihi ta dauko masa abinci ta kawo bisa al'ada ta ainihin wato mata idan miji ya dawo gida daman idan an tarbe shi an masa sanda dawowa mai gida to sai a dauko abinci kuma a kawo masa ba wai za a bar shi ya zauna yana ta jira wai sai ya kama fada yana cewa to ina abinci na ba ba a haka saboda tukin ya dawo da yinwa ko ba ka bane to kamata yana dawowa bayan an ce mai sanda dawowa kafin ya ce a kawo mai abinci sai ai maza maza sai aje a dauko abincin sa a kawo masa na faɗi wannan ne saboda akwai matan mu da suke da dabi'a sai ga mace da yawa maza suna kawo kuka ko suna tambaya cewa mutum ya dawo gida mace ba za ta dauko abinci kawo mai ba sai ta zo ta zauna tana zazzare masa ido ki dauko abinci ki kawo tukunna shine bayani ko ba haka bane yawa ba zo akwai wani labari ne da zai dadi ba ci abinci ba to yana dawa a dauko abinci kun ga shi yasa Abu wannan Ummu Sulaim aka ce fa'atatu bi asha'i al'asha abincin dare kenan al-fatur abincin safi al-ghada na rana al-asha na dare da breakfast da lunch da dinner kenan shikenan fa qarrabtu ilayhim fata'ashaw ta matso musu da abincin suka ci abincin wa kharaja al-qawm suka fita wannan ya nuna ya zo da waɗannan mutane gidansa ta kawo musu abinci kuma ya ci wannan yana nuna cewa ba laifi idan mace ta sanya hijabi ta lullube jikinta ta yi shiga ta musulunci ta mutunci ta ɗauko abinci ta kawo wa mai gidanta alhali abokanin mai gidan suna wurin kaga ai cewa akai fa qarrabtu ilaihim sai ta matso musu da abincin fata'ashaw sai suka ci kenan ita ta ɗauko abincin ta kawo so ba laifi in ta lullube jikinta amma ba wai ta fito wai a tsare ce ba kamar yadda da yawa yawan mutanen mu suke yi sai mutum ya kira abokanansa gidansa sai matarsa sai ta zo ba hijabi wannan maguzanci ne da rashin addini kuma ya kamata mutane su ji tsoron Allah mutum mai kishi shine wanda yake kishin iyalin sai yake kishin matarsa idan matarka za ta zo abokananka suna wuri lalle ta sa hijabi ta saka hijabi ta saka niqabi ta rufe jikinta inda safar hannu ma ta dada sawa inda ta kafa ma ta dada sakawa saboda magani in sa ido yawa dan akwai wanda in yazo ba wani abu zai do matarka zai karance maka tsam ba wani yazo gidan wani ba yace yake ga abokin matar abokinsa ba saboda irin wannan gargajiyar da ake yi wanda ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara wai matar abokinsa bai gane ce ka amma fa wani ya iya kiwo kaji ba kaji ka ce sai ka ce rago ya turka sai ka ce bujimi ya daure wai wani ya iya kiwo abokinka ne wai ya ga matarka ce ta amma fa ka iya kiwo kenan ya gama kallanta mana wani ya turka ta ya ciyar da ita ta ci ta koshi ta yi bulbul to kaga wannan ba addini bane ya kamata mutane wallahi mu ji tsoron Allah dangane da wato kare mutuncin iyalanmu da kuma kare mutuncin addini gaba daya sai suka fita kuma wannan yana nuna mana tarbiyyar in ka je gidan mutum ya kawo maka abinci ka ci bayan an gama kuma sai ka kama gabanka ka tafi fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nifina li hadith ko ba ka bane inna zalikum kana yuzin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq idan kun ci abinci kun koshi a gidan mutane ko tabi haka Allah ya ce wa sahabbai da ana zuwa gidan annabi a ci abinci to idan sun ci abincin sai su zauna sai a ki tafi a yi ta labari ana tattaunawa annabi kuma abun yana damun sa yana so ya tafi wajen iyalinsa amma saboda kunya da jin nauyi irin na manzon Allah baya iya musu magana kawai shine Allah ya saukar da aya fa idza ta'imtum fantashiru jama'a sahabbai kuna cin abinci to ku kama hanya ku tafi kuma fantashiru kowa ya tafi gida wala musta'nisina li hadith kada zauna zaman hira inna zalikum kana yu'zin nabiyya wannan zaman da kuke kuna zaman labari bayan kun ci kun koshi yana fa cutar da annabi fa yastahi minkum amma yana jin kunya ku baya ga muku amma fa wallahu la yastahi min alhaq Allah baya jin kunyar fa ga muku gaskiya in annabi bai fade muku ita ba Allah zai fade muku ita dalla dalla so da an ci a kama hanya shine ba wace yace bayan ci sai me sai tsai gumi ko ka je gidan abokinka ko gidan dan uwanka in dai ka ma girki ka dauka to ka ma hanya ka tafi shikenan ka zauna lafiya amma ka zauna ka ci ka goshi ka bashi shiga wajen iyalin sai dan huta kai baka gane ba sai an ce maka tashi ka fita ka ce kuma an maka wulakanci to an maka wulakancin qala fa qama ila firashihi fa wada rasahu ka gani suna fita sai ya je shimfida sai ya shimfida kansa ya kwanta bai bacci kenan ثم قامت فتطيبت تتاشي تسني ترالي تقبت تجكنت وتصنع له أصلا ما كانت تصنع قبل ذلك في مسا كلها إرم كل يد بتتبعي بكافون ونن لوكا ترك من تافع كوي قاوة أجدا ننسو لسكي متك السنسة يا متو أما تي كلها تي أدو تجارة جكنت تسني ترالي تي كومي دا كومي سما دي عند تكي إيدا ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش تزوها السيدة سكو كنتا تاري فما هو الا ان وجد ريح الطيب bai farga ba kawai sai ya ji kanshin turare a jefansa na matarsa kana minhu ma yakunu min ar-rijali ila alihi irin yadda maza suke jin kanshin turaren matansu alaqar aure ta gudana falamma kana akhir al-layl yayin da karshen dare ya zo kalat a karshen daren kafin ya tashi ta masallaci wurin sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam da asuba sai tace da shi ya aba talha ya kai abu talha ta أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم يا كجي غني دا متاني دا سبادا كايا سو أروغا ينقوانسو وسو جماعة سبادا أروغا وسو فسألوهم إياهم كو فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم سيسكا تي أباسو كايا أران نسكا باير يا دا تي واند أكباو أران نسو تي سوبرا سبايروا سهانا يا كماتا فقال لا ابو طلحه yace a ina yaya za a ba mutun aran abu kuma ce za a karba kuma yace a dai ba ashe magana take so ta gaya masa ta hikima da basira za ta bada labarin mutuwa ne amma sai ta yi shimfida mai kyau kisa aka ce duk wanda zai bada labarin mutuwa to ana so ya shimfida ba wai kawai kaje ka danna mutane magana wani ya mutu wannan ba daidai bane ba wani zaka buga masa jinin sa shi ma ya dada tafiya ka zama sababi in ba sa ba sai an bincike ka ba so ba a bada labarin mutuwa haka gatsau ba ai yaya kake ganin mutum ne ya dauki abin aro ya dauka ya baka sai yazo yace a bashi kayan aron sa zaka bashi ko ba zaka bashi ba fauran zaka bada ansa ce a kware ko tunda ba naka bane zaka bayar ta قال فإن الله عز وجل كان أعار ابنك عارية ثم قبضه إليه فاعتصب واصبر تشيتو إن سندك يتشيوا الله تبارك وتعالى يا باكا أرون تنكني وأن يارو تاناكا دباشر الله فيها داما الله أرو يا باكش سو يوكما ياكر بكاينش فاصبر كيها قولي واعتصب ka nemi lada wajen Allah kurum hada wassalam ita kan ta gama sakonta malam ka duba mace mai hikima mace mai basira mace mai fasaha mace da ta samu tarbiya malam kaga dai bata gaya mai mutuwan nan ka tsauri da za ta yi mai da hankali ba saboda ta san yadda ya tasirantu da wannan yaro fa ghadiba abu talha ba sai fashi yayi fushi ba ransa ibaci ثم قال يشي لإتا تركتني حتى إذا وقعت ما وقعت به دعيت إلي ابني شكا ذو شكا برني حسير نأبكى أبن نأبكى صنع كذو كنا بان لابار متوى تانا خبا أم مسلم فاسترجع وحمد الله فاسترجع سيتي إنا لله وإنا إليه راجعون Alhamdulillah taji tsabai malam daman Allah ya faɗa bayan Allah na ƙware sune waɗanda in musiba ta same su cewa suke ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kana jin labarin mutuwa abinda Allah ya kaddara maka sai ka rungume shi da hakuri kaddara ubangiji da an baka labarin wannan ka ya mutu kalmar da shari'a ta baka dama ka faɗa ita ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhad wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kai hakuri ba wayo Allah ba dan Allah fa babu ana gaya maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babanka ne mamanka ne kaninka ne danka ne abokinka ne makocinka ne malaminka ne matarka ce yarka ce kanwarka ce yarka ce kowa ce ce taka in dai mutuwa ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka baka izinin ka fada duk wata kalma ta al'ada zaka zo ka fada ba wannan ba to ka saba wa sunna so ake kuma ka bi annabi ka huta ka hutar da mamacin ka hutar da kanka kaga sai ce inna lillahi me yasa yace alhamdulillah saboda ai bawa diyin da halin da yake ciki godiya Allah yake ha to yace alhamdulillah man tunda wani aka dauke ba shi ba ha to mallan inda kai ne fa aka zo aka dauke ka ba shi riyaya ai kaga alhamdulillah kaji labarin wani ya mutu bari ka dade kimtsawa kai ma sannan kuma kana yi wa Allah godiya akan ni'imar da ya bar maka na wannan bawan Allah har zuwa wannan lokaci ka karbi kayan sa ka gode wa Allah alhamdulillah ala kulli hal bawushe yace ana yi wa Allah godiya ko a bakin kura kana cikin bakin kura zaka fara tukuikuya ka kana alhamdulillah wannan kuwa yi ai shine takawa shine imani yi alhamdulillah inda Allah ya ce muke kauta ila zaka cika da imani falamma asbaha iktasal wannan labarin mallan duk cikin dare akai yayin da gari ya waye ya kai asubahi sai yayi wanka na janaba kenan thumma gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa sallama ahu fa akhbarahu yayi sammako ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bisa ga al'ada kamar yadda ya saba ya salla tare da manzon Allah ya bawa manzon Allah labari kaji abin da ya faru abin da matan nan ta yi mun yana cikin fushi yace ya rasulullah ka duba matan nan ta bari sai da nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza har alakar aure ta shiga tsakani na da ita duk a matsayin yaron nan ya mutu gawa yana gidan nan bata ba ni labari ba sai daga karshe ta gaya mu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma annabi yace to Allah yi muku albarka a cikin abin da ya gabata na daren ku wannan daren da kuka yi alakar aure to Allah nake roko isa albarka a ciki ashe albarkar da annabi ya roka musu yana nufin Allah ya ba su rabon da wanda suka rasa ya tafi to Allah ya dawo musu da wani a wannan daren to annabi yayi addu'a sallallahu alaihi wasallam fa saqulat min zalika alhaml kawai sai Allah ya kaddara ashe za ta samu ciki albarkacin addu'ar annabi wa kanat um sulaim tusafir ma annabi sallallahu alaihi wasallam تخرج اذا خرج ام مسلم ta kasance tana yin tafiya tare da manzon Allah a dabi'ar ta babbar mace ce tana cikin matan da suke bin annabi in zai yi tafiya tana yi musu hidima تخرج معه اذا خرج tana fita tare da shi in ya fita sannan kuma tana dawowa in ya dawo saboda tana cikin manyan mata a Madina masu daraja masu kima masu imani masu taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam da taimakon addini yanzu nan zai kawo mana labari ya gama da wancan labarin kissar mutuwar yaro da abin da ya faru sannan kuma daga baya kenan an dauke shi an binne shi an masalla an yi waye da sauransu to kissar ba nan ake so a kai ka ba wani abu ake so a gaya maka nan gaba yanzu dai an yi mutuwa an yi hakuri kuma mun gani an karantar da mu abinda mata ya kamata su rinka yi wa mazajen su idan an yi mutuwa a gida kuma wannan yana nuna mana yana da kyau mata su zamanto sun koyi yaya ake gyara yara ko ya ake gyara mamaci idan ya mutu ba dan komai ba ma saboda rufin asiri da takaita bawa jahilai dama suna yin jahilci akan gawawwakin mu yanzu duk lokacin da matarka ta mutu ko ɗayarka ta mutu ko wata mace ta mutu maka to za ka sha wahala kafin ka samu macen da za ta wanke maka gawarta saboda mu wai yanzu al'adam wai akwai wai wasu mutane wai wasu mata wai suna nan wai su ne masu wankan gawa su suka iya karatun wankan gawa wai har da wani karatun wankan gawa so dole a je a nemo su tsofaffi ne su zo su ne za su wanke wannan gawa da kuma galibin su mafi rinjayen su ba makaranta suka je aka koya musu wannan wankin gawan ba al'ada ce tsagwaranta dan ni da nake ma magana Allah ya sa na kama wasu suna barna irin waɗannan matan masu wankan gawan masu kiran sunan aljannu suna wankan gawa wai azo ana ta wani asisi tumadin wani surkulle ba wanda ya isa ya ce ma wani karatu ne dan su ba mutane tsoro barazana wai wata addu'a ce ta wankan gawa jama'a babu wata addu'a ta wankan gawa babu kamar yadda zaka je kai wankan janaba kai kaza haka ake zamu zo mu karanta anan dalla dalla ashe yana da kyau mu koya matan mu saboda in an yi mana mutuwa a gida ƴaƴan mu mata in sun mutu matan mu su wanke su idan mahaifiyar ka tara su wata ƴar uwar ka mace ko ƴar ka ko kanwar ka ko matar ka ta wanke ta amma sai a tafi sai a yi awa biyu ana uku ana ta neman wai waye ma mai wankan gawa ne nema ake a sha wahala saboda mutane sun ƙi su je makaranta su koya sun mayar da abin ya zama al'ada ya zama gargajiya alhali kuma abin nan yana nan cikin littattafan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu babu abin da ba a yi bayani ba daidai da sabulin da za a dauka wanke gawa sai da Annabi ya yi bayani sallallahu alaihi wasallam to waɗanda na kama wata mace ce ta mutu suka zo za su yi mata wanka suka dai mata wankan dai a wulakance aka ji ana ta watsa mata ruwa suna yi ma suna kyama ma suna watsa mata ruwa suna tura ta haka da itace fa a sa tsumma a jikin itacen ana gogawa sa ruwa a goga dan girman Allah da mofa irin mofa din nan na goge tiles na goge siminti na goge tarazu yanzu akwai wulakancin da ya wuce wannan matar ka ta mutu ka kira irin waɗannan su wanke ma mata abinda ake share daki da shi shine za a wanke maka mamaci da shi dan wulakanci me ya jawo mana jahilcin mu da gargajiya mutane suna fifita gargajiya akan sunna haka aka ci kuikuye matar suka zuzzuba mata aka wawatsa da aka zo yanka likafani abu ya gagara ka ba su likafani su yanka suka yi kace-kace suka lalata likafani suka yi su lullube ta abu ya gagara don sun gudu tsire likafani gashi mace ce mai gidan ta zo yana cikin damuwa yana dan ce to gashi baka koran su kace duk ku tashi ku fita ni zan wanke kaya ta ko laifi ne miji wanke matarsa da ka je ka kira wasu zo su maka barna gyara kayar ka kira mahaifiyarta ko kanwarta ko yayarta ko na ka wanke kayar ka wanke ta tas ka dauki likafani ka yanka wani abu ne yankan likafanin duk zamu zo mu yi shi a aikace ka lullube kayar ka shafa mata turare ka nade ta ka sa a kama maka ka sa a makara ka fito da ita waje a yi mata sallah me ka rubu da shi wai mutum ya zo na kaya guda ya zo na wai mata ta samu ta yana ta kuka yana ta kuka kuma ya bari ana ta masa barna ka bari ana ta masa barna ka taimake ta wannan kukan naka ba zai komai ba ka tsaya ka taimaka mata ka ga an mata wanka na sunna an sa mata likafani kamar yadda Annabi ya tanada a sunna wannan shine daidai jama'a lokaci ne fa na wayewa na ilimi na addini kar mu bari a bar mu a baya yawwa dai kenan to yanzu anan abin da ya faru shine Annabi yayi addu'a Ummu Sulaim Allah ya musu arziki sun samu rabo wa tadkhulu ma'ahu idha dakhal wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ila waladat fa'atuni bis-sabi annabi yace ku yi hakuri wannan dai ya riga ya tafi amma duk ranar da Allah ya sa Ummu Sulaim ta samu haihuwa to adamun da yara annabi yace in dai wannan cikin nata in dai ta samu haihuwa to a kawo mu yaro qala fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi safarin wa hiya ma'ahu annabi ya kasance yana cikin tafiya wata rana tana tare da shi wa kana sallallahu alaihi wasallam idha ata almadinata min safarin la yatruquha turuqan manzo Allah a tabiyarsa ya kasance in yayyo tafiya ya dawo madina baya shigo ta cikin dare shine la yatruquha turuqan at-turuq shine ad-dukhul fi al-layl ka shigo gari cikin dare annabi baya yi ku kula da wannan ya koyan uwana masu yawan tafiye-tafiye hakkin iyalanmu ne hakkin matanmu ne hakkin jama'armu ne cewa kar mu shigo musu cikin dare duk wanda ya tafiya ya daina shigowa kan iyalinsa cikin dare annabi ya ce kada a yi me dalili ya ce hatta tamtashita ash-sha'isa wa tastahidd al-mughiba me manufar da ta sa aka ce kar ku rinka shigo kan iyalinku da daddare saboda wanda take da wargajajjen gashi ta gyara gashin ta kafin mijinta ya shigo mata amma idan ya zo mata tana cikin dare ba ta tsaftace kanta ba zai ga gashin ta ba kyau wa tastahidd al-mughiba sannan kuma su gyara jikinsu su yi aski gurin da za su aske na gashi su gyara ma'ana ba a so ka shigo wace mace cikin dare bata kimtsa ba. To anan gurin malamai suke fada cewa to yaya idan mutumin da yayi tafiya kuma akwai waya, tunda yanzu akwai waya, ina ce illar daman da annabi ya hana dan kar a zo musu ba su kimtsa ba. To sai mutum daman kafin ya taho yace to jirgi na zai sauka karfe 12 dare, zan iso gida karfe 1 dare. To zai zauna ne a airport ya kwana? A'a, tunda ya bata labari kaga za ta kimtsa kenan. Za ta kimtsa, za a fada a gida. Galiban ma idan mutum babbar tafiya yayi za ga inda ba yara kanana can ba, ma duk gidan ma ba a bacci in mai gida zai dawo. Dan sai an tarbe shi an ga shigowar sa gida lafiya, kowa sai ya je kwanta cikin farin ciki. To idan har an bada labari kaga zalatil illa kenan. Illa din takautun da an sanar an bugo waya, amma mutum bai bugo waya ba, bai fada ba, kawai idira karfe 1 karfe 2 wannan haramun ne. Ya saba shari'a ba daidai bane. Dole sai ka sanar cewa zaka zo, in ko babu ba samu damar sanarwa ba. To idan ka zo ka tsaya a masallacin unguwar ku ka kwana, ko ka je ka nemi wani hotel a garin ku kwana, ko kuma ka je dakin ƴaƴanka a kofar gida ka kwana. To haka annabi ya ce ya zaka yi? Wai ka ji abin yayi mai nauyi, kana shiga ka saba annabi. To wannan shine. To ai ka gani gashi a gaban ka ai, gashi an fada ko an ce annabi sallallahu alaihi wasallama la yatruqu haturukan, baya afkawa iyalinsa cikin dare, baya yi ba dabi'ar sa bace. Fa dalaw min almadina, sun kusanci madina, sun taho daga wata tafiya ne aka yi. Fa daraba almakhadu, sai ga naquda ta buge ummu salama, ummu sulaim. Wai wanda an takeice ma labarin har an kai ga an yi watanni ta dau ciki har naquda ya samu. Ka duba mace mai himma da cikin fita wa annabi, da cikin a tattare da ita manzon Allah, sai naquda ta buge ta. Wa tabasa alaiha Abu Talha, sai mijinta ya tsaya ya kula da ita. Suna tafiya, naquda ta buge ta, kuma annabi yana tafiya. To ya za a yi? Sai suka tsaya a hanya, dole mijinta ya tsaya ya kula da ita. Wannan yana nuna mana ashe sahabbai suna tausayin matansu, suna jin ƙayin matansu, suna taimakawa matansu. Naquda take ya tsaya dan ya agaza mata ya taimaka mata, dan za ta buƙaci taimako. Ba wanda zai zo ya ce kin ga in za ki haihu ki haihu, in ba za ki haihu ki san yadda za ki yi. Wataƙila mu ne a wannan zamanin ce ki lalaga ba kin fail laki wallahi. Akwai wanda za a buga masa waya ana cewa matar shi za ta haihu, ya to haihuwa kuma wani abu ne ta tafi asibiti. Ba zai zo ba, ba zai zo ba, bai damu ba. Idan mata suna baka labarin azaba da maza suke musu a ƙasan nan, wallahi abin zai baka mamaki. Rashin tausayi da jin ƙai mala, mutum matarsa tana naƙuda malam baya gari ya tafi sa kurum. Ya san yau haihuwa ko gobe zai iya yankar tafiya ko ya she tafiyarsa, bai tunanin cewa wataƙila matarsa za ta haihu, wataƙila haihuwar nan ta zo da matsala, wataƙila ta zo da larura, wataƙila mutuwa, wataƙila kaza. Dan duk macen da za ta haihu ba tana kan katanga ne, ko dai ɗaya ɓangaren ko dai ɓangaren. Amma ba haushe galiban in banda wanda Allah ya kubutar ba su fiye ma damuwa ba. Ki tafi asibiti, kai ta ma asibitin ba zai yi ba. Wataƙila ya kira ‘yan uwanta su kai ta, in ya ce in ta haihu a kira ni a gaya mu. Wani ma baya nan ta haihu ana buga mai ai ta haihu, ya ce ba ni ta, ka ba shi ta. Ya ce ke mai kira haifa ne? Ta ce a Alhaji an samu mace, ce kin yi tsiyar kenan. Ma'ana ta yanka tsiyar ta haifa masa mace, shi baya san mace. Duk ana yi bi kasra, bai zo ba fa, bai ga wahalar naƙuda bai komai, kuma ta haihuwa ta yi tsiyar. Wallahi hada haram ma ya sayar hada, wannan babu ne mai kyau ba. Ku duba tausayi irin Abu Talha, sai ya tsaya ya kula da ita. Fantalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya kama hanya ya tafi. Fa qala Abu Talha ya rab innaka la ta'lamu annahu yu'jibuni an akhruj ma'a rasulika idha kharaj. Abu Talha fa wanda ka san a gaban kai musulunta ana baka labari ko? Ya imani, ya dahu da imani, yanzu gashi ne yana cewa ya ga annabi yana tafiya karabka sun tafi an basu shi da matarsa amma ya zai dole tsaye kula da matarsa ya daga hannu ya ce ya rabbi ya ubangiji kai ka sani yana burge ni ina so ina sha'awa in dai annabi yana tafiya to ina tare da shi kuma in dai annabi yana dawowa kuma ina tare da shi tare muka fita ina so a ce kuma tare muka dawo Madina ya Allah ka sani wa adkhulu ma'ahu idha dakhal wa qad ihtubistu bima tara ya ubangiji gashi kana gani an tsare ni da abin da gashi larura haihuwa amma niyyata a ce yau zan shiga Madina da Muhammadu tare amma ya ubangiji ga larurar tsare da ni shine mai haihuwar iyalina qala sai yace taqulu ummu sulaim ashe ummu sulaim tana jin sai yana wannan addu'a sai tace ya aba talha ma ajidu alladhi kuntu ajidu kawai sai tace ya abu talha abinda nake ji na zafin nakuda da ciwo yanzu na daina ji tashi mu tafi kurum mu je mu bi manzon Allah mu isa tare da shi fantalaqa suka tashi suka kama hanya suna tafiya wannan yana nuna mana mata yana da kyau su yi hakuri ku duba matsayin wannan ummu sulaim a wajen ubangiji da matsayin ta wajen manzon Allah darajarta amma wai tana nakuda kenan wani abu ne da Allah yana iya jarabar mace in za ta haihu ta yi nakuda malam nakuda ba ta da daɗi ba ta da kyau ciwo ne da ita suna faɗa su matan suka ce ai a duniya babu abin da ya kai nakuda ciwo in dai ba mutuwa ba haka suke faɗa mu dai tunda ba yi muka yi ba mu sani ba inda za a dawo da mace ciwon nakuda tana jin sa bayan ta haihu to ba za ta taɓa burin ta ƙara haihuwa ba amma ina gaya ma wahalar ta isa wahalar ta isa wahalar ta isa kuma amma alƙawarin ubangiji kuma dole wannan abin ya faru saboda muhimmancin wannan ɗan da za ta haifa zai iya zamantowa sababin shiganta aljanna arziki ne ai babu arzikin da ya fi ɗan adam ai a iya baka duk duniya ba za ka ji daɗi ba in ba baka ɗa ba amma yau in Allah ya hana ka komai na arzikin duniya in dai ya baka ɗa an yi maka arziki ai ala alƙalli ka samu wanda zai raka gawarka ya ce babana Allah ya ji kanshi ala alƙalli kana da wanda zai je ya tsaya gindin kabarin kai maka addu'a so ku duba irin yadda Allah ya jarabi waɗannan manyan mata su ma suna yin nakuda to sai ai hakuri shikenan qala wa daraba hal makhadu hina qadim suna dawowa din kuma duk nakudan nan ta sake buge ta wannan yake nuna cewa nakuda din ta tajazza a iya samun ta a farko sai ta dauke sai ta sake dawowa sai ta dauke sai ta sake dawowa haka nakuda take kaga da ta yi ta dan ji sauki sai abun ya dauke sai kuma ya sake dawo suna dawowa nakudan nan ta buge ta fa wala da gulaman sai ta haifi yaro gulam yaro namiji wa qala libnihi libniha anas sai ta kira ɗanta Anas wannan Anas dai da kasance Anas dan Maliku ka duba za ka wannan matar babba ne fa ita ta haifa Anas dan Malik fa wannan Anas dai da ka sani Anas namu yawa shi ka duba malam mahaifiyarsa ce wannan tana haihuwan nan sai ta kira Anas ashe kanin Anas aka haifa ya Anas ta ce ya Anas zo la yat'amu shay'an hatta taghdu bihi ila rasulullah hatta taghdu bihi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba zai ci komai ba wannan yaro tana haifansa tace ba abin da zan sa a bakinsa sai ka tafi da shi kai sammo ko yanzu ka kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam dan daman ya gaya mana cewa ana haifansa a kai shi Allahu akbar malam kaga aiki da cikawa ko kaga masoya manzon Allah ko amma wasu malam wanda Allah ba su dace ba da zuwa duniya ba su rabauta ba waɗannan bayan Allah ake la'anta ake zagi wannan shine abin da yafi komai ciwo irin waɗannan bayan Allah zababbu a wajen Allah a ce ka wayi gari addinin ka kai kuma shine ka ta tsine musu albarka kana la'antar su ai an yi asara ai tsokuwar ka ai ta sha wahalar nakuda ai ba a ci sa'a zuwa duniya ba wallahi duk mutumin da iwayi gari yana zagin daya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahi yayi hasara bai dace da zuwa duniya ba idan ana neman wanda yayi hasarar duniya hasarar zuwa duniya to wannan ka sa shi layi daya abokanan annabi matan manzon Allah wanda suka taimaki annabi sune asuwakinka da zaka rinka la'anta kana zaga sai ka zage su ka ji dadi ka ga mala ana zage sahabbai ana yin kabbara ana ihu kuma wai bayan wannan wai mutum ya lallaba ya ce wai shi musulmi ne ya je yayi sallah subhanallahi alazim Allah ka kiyaye mu da bala'i Allah ka tsare mu wa ba'athat ma'ahu bi tamarat ta hada shi da at-tamarat inda binai dan daman idan an yi haihuwa to ana yin wani abin da ake ce da shi at-tahnik zamu yi bayanin sa a ƙarshen babi insha Allah ta hada shi da inda binai qala fa bata yabki wa bittu mujnihan alayhi ukali'uhu hatta asbahtu فغدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برده وهو يسم ابلا او غنما قدمت عليه يارو نن يكوانا yana kuka yana zubar da hawaye ummu sulaim tace wabittu mujnihan alayhi na kwana ina mai karkata zuwa ga wannan yaro jariri kamar yadda iyaye in sun haihu ai in yaron su yana kuka ai su ba sa bacci ukali'uhu hatta asbahtu ina ta kula da shi har sai da nayi waye gari kalmar ukali'uhu tana nufin ahfazuhu dan alkala'u tana nufin wa yana nufin alhibs kamar da Allah ya ce qul man yakla'ukum billayli wan nahari min arrahman man yakla'ukum billayli yani man yahfazukum billayli waye zai tsare ku to shine ukali'uhu ina ta tsare shi ina kula da shi har sai da na waye gari yace sai ya dawo magana yace fa gadautu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tafi gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama dan in je in kai shi kamar yadda aka aike ni idan kuma aka duba maganar za ta iya komowa kan shi Anas dan Malik yana ba mu labarin yaron ya kwana yana kuka daman dabi'ar yaro jariri yana yin kuka idan haife shi bal ma suna cewa lafiyar yaro in an haife shi ya kuka Anas yace sai na je gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai na tarar da shi wa alaihi burda yana yafa da mayafi kene yana suranta maka ga yanayin da ya tarar da annabi da mayafi a jikinsa wa huwa yasimu iblan aw ghanaman yana yin alama ga ainihin wato raƙuma ko kuma tumaki kalmar yasimu wato yana nufin sanya alama kenan ina irin alama da ake sawa wa shanu ko raƙuma din nan dan idan an siye su din nan tunda an kawo su na sadaka ne to dan kar a basu ba a yi musu alama ba kar su fita kiwo su je su haɗu da mutanen gari to sai annabi da kansa yake musu alama kaji dan Allah ma duba tawadu yace sai ga annabi na tarar da shi yana ya yafa mayafi a bayan shi sannan ina ganshi a cikin raƙuma ko cikin dabbobi yana ta yi musu alama da kansa bai fa wakilta wani yace je kai ba da kansa yake saboda tawadu akwai wani mai girma da ya wuce annabi akwai wani mai daraja da ya wuce annabi akwai wani mai mulki da mulkin sa ya kai na manzon Allah amma ka duba annabi yana shiga cikin dabbobi ya rike dabba ya bata abinci ya rike dabba ya mata alama saboda duniya ba komai bace a wajen shi kuma sai mutum ya fi jin daɗi ma a ransa wato duk wanda ya kuntace kansa ya nuna shi fa daban ne a cikin mutane to sai ya fi shan wahala kuma ba shine jin daɗin ba a ka shiga kai wasu abubuwan da mutane suke kai maka dan huta ka more ka shakata ko ba ka bane amma ka zama daban kowa yana jin tsoronka to ina jin daɗi kuma a babu yace sai na zo wajensa walamma nazara ilayhi qala li anas awalalat bintu milhan yace ina zuwa sai na tarar da annabi sai manzo Allah yake cewa shi Anas a kadde bintu milhan ta haihu bintu milhan din ana nufin ummu sulaim kenan sunanta qala na'am Anas ce eh kwarai kuwa fa qala ruwaida afrug lak hango su yayi ko hango shi ya gan shi da yaro amin yace kadde
binti Milhan ce ta haihu ce yi kwarai kamar Anas gashi zai taho ya tarar da Annabi sai manzo Allah ce tsaya ruwaidan afrug laka tsaya inda kake zan zo in baka lokaci shine afrug laka ma'ana zan baka concentration ma'ana zan tsaya in baka lokacin in ji me ya kawo ka sallallahu alaihi wa sallama kala ana sace fa alka ma fi yadihi yana gama wannan magana Annabi sai ya jefar da abin da yake hannunsa abin da yake yi wa dabbobin alama sai ya jefar da shi kurum kai ka ce wani babban mutum ne ya zo masa fa tanawala sabiyya ya dauki yaron ya dauke shi ya rike shi ashe Annabi yana daukan yara jarirai wa qala ama'ahu shay'un Annabi ya ce an taho da wani abu ne tare da yaron yana nufin dibino dan bisa al'ada su idan haifi yaro jariri to ana sa mai attauna mai dibino haka mai laushi sai a sa masa ruwan dibinon a bakin sa ya zama shine abu na farko da zai sha qalu na'am suka ce eh kamar ba ana sun ne shi kadai ba kenan tamaratum eh akwai yan dibinai da muka taho da shi tare da yaro fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'd at-tamr Annabi sai ya dauki wani bangare na dabinin bai dauki duka ba sai ya dauki wani bangare famadaghunna thumma jama'a buzaqahu Annabi ya tauna dabinin ya sa bakin ya tauna da miyaudin sa mai albarka ya hada miyaudin thumma fagharafahu kalmar faghara tana nufin fataha waznan wa ma'nan ma'ana sai ya bude bakin yaro wa aujarahu iyyahu kalmar aujara tana nufin adkhala ita ma waznan ma'ana sai ya shigar da wannan ruwan dibinan na bakin shi ya dura wa yaro kamar annaban da kansa ya bude bakin yaro sannan dibinan ruwan dibinan da ke bakin sa me kun yi hadiye bi hadiye ba zakin ruwan dibinan sai ya tsiyaya a bakin yaro ya zama a duniya abinda yaron nan ya fara ji a bakinsa na tsantsano miyaudin Annabi ne mai albarka ko nonon mahaifiyarsa bai sha ba sai miyaudin Annabi ai ku kaga wannan yaro ai yayi albarka ai ku kaga ai an dace yanzu da Abu Talha ya damu yayi kaza yayi kaza wancan yaron fa suka haifa wanda ya mutu din fa bai samu wannan falalar ba fa ka duba yadda albarkar Annabi take ta bin yaro فجعل يحنك الصبية النبي ya kasance yana tahnike wannan yaro yana ta shigan masa tahnik din ya dura masa wannan ruwan dibinin yana ta sha waja'ala as-sabiyyu yatalammadhu yamussu ba'da halawati at-tamri kalmar yatalammad wato yana fitar da harshen sa yana tanda abin da ke bakin sa at-talammu shine haka yana fidda harshe yana saboda tsabai ya ji zakin yawudin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga dibino yaro karami jariri mala sai ya fara fidda harshe yana tando bakin shine at-talammud yamussu ba'da halawati at-tamr wariqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yana tande zakin dibinon da kuma miyaudin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa kana awwala man fataha amma'a zalika as-sabi ala riqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama abu na farko da ya fara bude ainihin wato hanjin yaron nan shine miyaudin Annabi wannan man din tana da ma'anar mani fa kana awwala man fataha ay awwala ma fataha abu na farko da ya fara bude dan hanjin yaron nan shine miyaudin Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ga yaro yana ta shan dibino yana ta shan miyaudin sa sai shi ma abin ya bashi mamaki fa qala unduru ila hubbil ansari tamra yace ku duba ku ga yanda mutanen Madina suke son dibino kaga dan Madina mana yaro dan Madina ne yana son dibino yana ta hadiya tun yana jariri qala qultu ya rasulullahi sammi ana sai ce ya manzan Allah sa masa suna shine sammihi sa mai suna ya manzan Allah kala sai ya ce fa masaha wajhahu manzo Allah ya shafi fuskan yaron shi masa addu'a wa sammahu Abdullahi yace na sa masa suna Abdullahi ya tabbata dama a cikin hadisi ingantacce sunan nikin da Allah yake so tabaraka ta'ala ma ubbida wanda aka ce abdu aka ce bawan Allah Abdullahi Abdurrahman Abdul Malik Abdul Musawwir Abdul Quddus Abdul Fattah Abdul Salam Abdul kaza wannan sunan Allah yana son shi saboda an nuna bauta ga Allah yasa masa Abdullahi kuma kana fil ansari shabun afdalu minhu a duk mutanen Madina a dai zamani yaron babu wani matashin da yafi wannan yaron babu da ya girma kala to bari ku ji falalashi fa kharaja minhu rajulun kathir wastashhada Abdullahi bi Faris wannan Abdullahi din kharaja minhu rajulun rajulun ne jam'i ne na rajul an gane ko wato ya haifi ya dewa a karkashin sa kuma Allah ya sa yayi shahada a Faris ba mutuwa haka yayi ba mutuwar shahada yayi riwaya aka ce wannan yaro sai da ya haifi ya wajen guda tara dukan sun rada ci alqur'ani kullu kad qara'u alqur'an sun hada ci alqur'ani mai girma wannan hadisin akhrajahu at-tayalisi wa siyaqu lahu wa min tariqihi al-bayhaqi imam at-tayalisi ya fada shi kuma siyakin hadisin nasa ne ta hanyar imam al-bayhaqi ya fitar wa ibn hibban wa ahmad wa ziyadat kullaha lahu kama sayati duk karakaran da aka samu nashi ne kamar yanda zai so rawahu al-bukhari aidan buhari ya ruwaito shi wa muslim muktasaran a takaice muslim ya ruwaito shi ala qissati wafatis sabi idan ka shiga sahih muslim ya tsaya ne a kissar mutuwar yaron kawai daga nan hadisin ya kare wa rawan nasa'i qisman min awwalihi wa ziyadatul ula lahu wa sadisa wa thamina wal khamisa ashara wa sadisa ashara lil bukhari wa tasi'a عشرة والثانية والعشرون لمسلم وسائرها لأحمد كما سبق البانيكين ما لم حديث يتي مسلم يا كاوشي إيا ين دي تكي تاو ودن متو يارو إمام النساء يارو يتو ون بانغري ناش يقولنا يانون سيدي بي بي چادي سنگ بعد دي أشكلة سبق شيسا إن هدي الباني يكاو حديث ينا مسترن تن حديث ينا غاني وكوو نمالم إيقا هندي كاوشي kuma shine ilimi da mu in an ce ma hadisi Bukhari ya fitar to je ka Buhari ka duba Muslim ya fitar to je ka Muslim din ka duba Abu Dawud ya fitar to ka duba ka gani Nasa'i ya fitar duk kabilit safan gabaki daya ka duba ka ga me bambancin su zaga wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza sannan sai ka bi mazajin isnad da me da me da me dawa 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 suka ruwaito a riwayar wani to shi yasa ka ga ya nuna maka wannan kwarewa yace akwai yan kare-kare a cikin hadisin in kun gani akwai bracket bracket wato kausaini kausaini irin wannan baka baka da aka yi ta sawa jiziyat kari na farko na Imam an-Nasa'i ne da na shida da na takwas da na goma sha biyar da na sha shida duk wannan na Imam al-Bukhari ne kare kare na sha tara da na kuma 22 duk Imam Muslim ne sauran kare kare kuma a riwayar Ahmad yazo yace wa qad in unitu inayatan khasa bi jam'i riwayati hadhihi al-qissa al-fadhiha Imam al-Albani yace na himmatu na lura sosai na mai da hankali wajen hada riwayoyin waɗannan da lafuzan wannan hadisan da muka karanta yanzu lima fiha min zaw'ati wa jalala wa liya'khudh al-qari wa anha fikratan jami'atan sadiqa saboda kissa tana da dadi ko baka bane sannan tana da girma kuma ba dan komai saboda mai karatu ya samu fikira mana ya samu wani tunani abinda zai karu da shi gamamman wato tunani da kuma abu na gaskiya na ilimi wa bizalika tatimmu al-ibratu wal fa'ida da wannan ne abin lura da fa'ida yake cika to jama'a anan gurin in zamu fahimta akwai abinda ake ce da shi at-tahnik wannan at-tahnik shine wato mun karu da shi a cikin hadisin shine idan an haifi yaro a kai shi a tauna dabino a sa masa to malamai sun yi sabani dangane da wannan at-tahnik din zancen farko su malamai suka ce wannan gaskiya ya shafi annabi ne kawai mana annabi ne kawai aka bashi damar sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda darajarsa da falalarsa da albarkarsa da tabarruki da ake samu daga gare shi a kai masa yaro ya masa addu'a ya zuba masa wannan ruwan dabino a baki magana ta biyu suka ce a'a salihan bayi duk mutumin da ake kyauta zaton na kirki ne salihi na kwarai to a iya daukan yaro jariri a kai masa shi yayi masa wannan taniki ya tauna dibino danyen dibino ake samu irin gaude din nan shi ake samu mai zaki sai a tauna shi laushi ruwan dibina sai a tsiyaya a bakin yaro to wannan duk wani mutum kirki malami ne a wani dattijo ne a anguwa a uban yaron ne shi ma insha Allah ta'ala in na kirki ne sai ya masa dan yaron ya samu albarkacin miyau din bakin baban shi to sun ce abin yana da fadi wasu ma za su iya shiga wasu kuma suka ce kowane uba ma ko ya juzu li kulli abin an yuhannika ibnahu kowane uba ya halatta yayi wa dansa taniki akwai malaman da sun yi ta bayani suna kokarin kore ba da dama ga wani yayi suna ganin cewa kebantuwar annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda yazo a cikin tafsir Aziz al-Hamid sharh kitab at-tauhid na Sheikh Sulaiman ibn Abdullah yayi bayani cewa wannan maganar tahniq din yana cikin khasa'isun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kebanci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace saboda tabarruk ne neman tabarruki ake yace ba wani wanda zai shiga yazo ya shiga wannan babi in ba annabi ba yace kuma ba ayi wani sahabi bai je yayi ba shi a fadar sa da wani abu ne da ya kamata wasu je su yi to da ayin ta kawo su Abubakar da su Umar da sauransu yace as-sahaba lam yafalu tahnik ba samu sahabbai suna yi ba bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam aka tabi'ai da suka biyo bayan su wadanda lalle wadannan suna da alkhairi kuma law kana kainan ma sabaquna ilayhi amma yazo cikin ikmalul mu'lim na sharhin sahih muslim na imam al-qadi ya Allah masa rahama shi kuma yayi bayani cikin ra'ayika wasu malamai suka ce yace har babi ma yace babu istihbabi tahnikil maulud babin da yake nuna mana mustahabbi ne in haifi yaro ayi masa wannan tahnikin mustahabbi ne an so idan an haifi yaro ayi masa kenan kun ga akwai malaman da sun ba da dama idan an haifi yaro akai shi a tauna wannan dibino a sa masa haka yazo imamu an-nawawi ya fada a cikin littafin al-minhaj sharh muslim shi ma yace ittafaqa al-ulama'u ala istihbab tahnikil maulud malamai sun yi ittifaqi akan cewa mustahabbi ne idan yaro aka haife shi ko yarinya ai mata wannan tahniki din inda wiladati kuma wannan sunna ce bil ijma inji shi da fada imamu an-nawawi Allah masa rahama an so ai wannan so wannan dai shine kadan daga cikin maganganun malamai da suka fada dangane da yin wannan tahnik din ba mamaki wata ila a ji wani malami ya bada fatawar cewa ba za a yi ba in ba annabi bane ba mamaki kuma a ji wani malamin wata ila ya bi ra'ayin su imamu an-nawawi da ra'ayin su imamu al-qadi iyad da sauran malamai Allah musu rahama akan wato yin haka din wallahu alam wal babu wasi'un kofar tana da fadi kwarai da gaske dalilai da hujjoji da bayanai da ya gabata akan ayi din in dai har an kyautata wa mutum zato ana ganin akwai alheri da shi addu'a ce daga yaro ya masa addu'a ya sa masa wannan dibino din to ai Allah zai iya karba na kowaye daga cikin bayi ma ya harumu ala aqaribil mayyiti akwai abubuwan da sun haramta ga dangin mamaci haramun ne ya aika su aikata wadannan su ne jama'a cikin abubuwa da yake na hadari wanda yake tattare da wannan al'umma idan an yi mutuwa suke yi malam yace لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم امورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها اذا مات لهم ميت منزل الله يا حرمت وسال امرا وندا متاني بس غشه با هر يوم دنن سنا ايكتا ودنن الامرا دا اكا حرمتا فيجب معرفتها لاجتنابها واجبي ني مسن ودنن ابوبوا با دان كومي با دان مو غجه سو فلا بد من بيانها الباني يچي باب مكوا دولي sai mun yi bayanin su dalla dalla dan mutane su gane hadarin waɗannan abubuwa na farko anniyahatu anniyaha shine kukan kera kukan wayyo Allah na shiga uku danga ta rushe baban ummi ya mutu yau in wani in wani ya mutu yau wa zai biya wasu wani kudin makaranta yau ina za mu samu abinci yau ya za mu sa kanmu akwai Allah bai wa Allah akwai Allah so yana da kyau mu gane cewa wannan hadari ne shine anniyaha kukan kira wa fiha ahadithun kathira akwai hadisi masu tarin yawa na farko arba'un fi ummati min amri al-jahiliya abubuwa guda hudu a cikin al'umma ta inji annabi suna cikin al'amari na jahiliya la yatrukuhunna wato la yatrukuhunna ba sa barin su kaga annabi yace ba a bari suna nan suna yi akwai yan taurin kai da za su ci gaba da yi al-fakhru fil ahsabi al-fahari da matsayi mutum ya dakkirje yace ai sai ni ne wani mu a garin nan za a ce mu za a yi wa kaza ba a san asalin mu bane a garin nan wannan al-fahari da matsayi wannan hadari ne wattanu fil ansabi suka a cikin dangantakan mutum a ce gafara da Allah kai da dan su wane ne asalin kuma wanda su wane ne ko a soki mutum dangane da sana'ar sa ko wani abu wannan hadari ne wal istisqa'u bin nujum da masu neman ruwa roƙon ruwa da taurari a samu ruwan sama a ce tauraro ne shayar wan niyaha da kukan kera wayyo Allah na shiga uku wayyo wayyo ihu hadda ayyirire hadda wane ne duk wannan hadari ne qala annahi hatu idza lam tatub qabla mautiha lalle mai kukan kera galiban mata ne suke wannan kuka na kera kukan ihun mutuwa kenan in bata tuba ba kafin ta mutu tuqamu alai yawmal qiyamati wa alaiha sirbanun min katiran alaiha sirbanun min katiran za a tashe ta ranar tashi alkiyama tana da wando na farar wuta shine katiran wa dir'un min jarab sannan kuma za a sa mata riga na jarab jarab ana fassara shi da kamar irin sinadarin ashara din nan ana ce da shi wato jarab za mu yi bayani insha Allah cikakke dangane da wannan hadisi a sati mai zuwa da yardar Allah saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba Allah yake cewa a lokacin gwamnatin Abacha Allah ya ji kansa rahama ya kirkiri wata ma'aikata don rabawa talakawa bashi don a taimaka musu yace shi an bashi ina jin 10,000 ne ya karba tun a wancan lokacin amma da wata gwamnatin ta zo sai ta rusa wannan wato ma'aikata yanzu babu ma'aikata to ya zai yi da wannan 10,000 da ya karba kana da zafi kamar haka na farko dai a matsayinka na dan kasa ba haure bane kai kana da yancin a baka rancen kudin kasar ka kai amfani da shi ko ba haka bane ka kuma dawo da shi dai kenan na biyu yanzu kudin nan da ka karba ba kyauta aka baka ba bashi ne kuma ba za su canza suna ba suna nan a matsayin bashi sai ka samu inda ka je ka karba akwai karamar hukuma ko jiha sai ka je ka samu jami'inta shugabanta ka zantar da shi ka ce ga abin da ya faru ka ɗauki kuɗi ka bashi ko a baka account na gwamnati sai ka je ka zuba wannan kuɗi a baka rasit cewa ka biya ina fata ana fahimta akwai account na gwamnati ko akwai account din gwamnati sai a baka ba za ka sha wahala ba za ka samu an baka sai ka je ka bayar a banki shikenan karbi tela ka sai ka rike ka biya idan kuma baka yi haka ba samu masallacin unguwar ku ka je ka sai taburmai lafiyayyu ko ka sai musu fetur ko mai ko inji ko wani abu ka bayar fi sabilillahi ta ce Allah ka kai wa gwamnati lada shikenan da za ka yi wannan ma da yafi yau dan ba mamaki ka je kaiwa kudin masu fada aljihun wani wata kurar ta gyari shi ba sani ba to duk wanda kai wannan ma bana baka shawara ka zauna ka danne wannan kudi 10,000 wa nau take ma ka samu ka biya shi kuma alheri wallahi alam ni iya abin da na fahimta kenan wannan ce mai hukuncin wanda yake yin sallah a gida ta farilla ba tare da uzuri ba bai halatta ba haramun ne mutum ya zauna a gida ya sallah ya bar masallaci ya bar jam'i babu uzuri bai halatta ba ya kamata kuma mutum ya kiyaye
wannan yayi tambaya ce ina so da Allah ba shi tarihin Imam Hassan al-Banna da matsayin sa a wajen malaman Ahlus Sunna wal Jama'a to insha Allah za mu yi lokaci bai zai bari mu yi bayanin wai Hassan al-Banna ba amma ga takardar na ajiye ta za mu samu lokaci a gaba in Allah ya sa sai mu faɗi tarihin sa sai kuma mu gaya ma mai malaman Ahlus Sunna suka faɗa akan sa wannan bawan Allah shi kuma tambaya yake cewa tunda dai yanzu mulkin demokradiya shine tsarin shugabancin da ya zama wajibi mu ƴan Najeriya mu bi domin zabar shugabanni to mallan yau a ce ga dan Shi'a da kuma Kirista suna takara suna neman kujera daya to wa za a zaba sai ka bari idan dan Shi'a da arnan sun zo sai kai tambaya kuma in Allah ya sa da za a baka amsa da ta jace da kai wannan yace asarar assalamu alaikum wa rahmatullah mallam a iya bincike na dai ban gano aikin da ka bayar na a gano yawan professors a Najeriya guda nawa bane to da ka je tsarfa bincike kuma da za ka samu yace amma dai ya dan gano wani abu cewa a din Najeriya gaba daya wannan ma yana da kyau za mu karu da wannan binciken nasa yace ya bincika cewa din Najeriya gaba daya jihar da tafi kowace jihar professors ita ce jihar Imo din Najeriya ba wanda yake su yawan professorship ita tafi kowace Imo ita tafi kowace sannan kuma daga ita sai Ondo ita ce ta biya yawan professors daga ita kuma sai Anambra ta hudunta kuma sai Ikiti yace mallam babu jihar arewa wadannan ta musulmi ko daya a cikin masu yawan professors ko daya yace shi shawara da yake bayarwa kawai wadanda suke da kamar ga wadanda suke da doctor degree su yi kokari da Allah namu na arewan su dage su samu professors da yawa ba dan komai ba dan toshewa musulmi barna lokacin da za a zo taron gyaran manhajar ilimi ba ma bakin an zo taron gyaran manhajar ilimi a ce manya-manyan professors ake so akwai abubuwan da za a zo a Najeriya za a yi sai a duba a gani ku ba kuna kukan ku arewa arewa ba to akwai inda za a iya karya ku ai ba za ku iya motsi ba sai a ce za a yi harkar duk wanda yake professor ne shi za a yi shi sai a bada percentage kowace jiha su bayar wataƙila akwai jihar da ma babu ma professor akwai garin da ma babu ma doctor ɗin ko dai ma suna nan ma a farko to wannan gaskiya ƙalubale ne musamman takardar da ya karanta kamata a ce an karanta ta a cikin jami'o'inmu ƴan doctoci-doctocin da ake da su sai su dage su zama professorshi don a fafata tare da su a Najeriya kun ga ko harkar zaben nan da ta zo ai akwai abin da aka yi aka sa professors su ne ko da aka zo ba su aka rarraba ba aka ce su ne shugabanni a abin nan ko to wannan duk alamu ne da ke nuna cewa idan ba kun yi da gaske ba kun miƙe za a zo a dama a ƙasar ma ba ku kuma gaskiya ne arewa dai akwai yawa akwai ɗan adam a arewa akwai kuɗi kuma akwai mulki akwai sarauta akwai ƴan kasuwa manya-manyan ƴan kasuwan ƙasar nan ƴan arewa ne alhamdulillah amma kuma ka ji harkar ilimi na dai zamani manya-manyan masu ilimin ƙasar ba mu ba ne shi ma ɗin wannan wani ƙalubale ne da ya kamata mu kiyaye kuma tsakani da Allah su suna da dabara galiban su ba su fiye yi wa junansu baƙin ciki ba a makarantu suna ƙoƙarin taimakawa ƴan uwansu su cicciɓa su fito ba mu kamar nan bane ba lakcara da wani abu ya shiga tsakaninka da shi sai ya ce wallahi ba za ka tsallake ba zai iya kifar da kai ya ajiye ka shekara biyu uku zaman sa kake kuma din da ka zo kai din kuma sai ka fadi yake ya barka ka ci to
akwai matsala ana bada labarin wani supervisor wani dalibi yana neman doctor to kafin ayi yaje bai ba koi defense nata kin sai abokin sa haka bai sani ba shi yana gurin supervisor sa wai da ya zo wuce sai yace ya doctor irin itibaru ma sai ya kun idan mutum ya kai matsayin har yana rubutu akan doctor ana ce mai doctor kafin ya zo yayi sai da ya wuce sai shi supervisor nan sai yace kai din da mun doctor ne yace a karau kallon Allah to dai da fada dai yake ba wannan ba aka ce an sa lokacin da za a yi masa defense din sa bai wuce ko ta dai ko sa TV bane ba sai yace to sai ka zama doctor inda ne akai ta kwakwatawa sai da aka kwashi wurin shekara biyu bai ba shi dama akai masa wannan din ba ya lalata aikin ba za ka iya zuwa ma ka ɗauki aikin ka kai ka gama rubutun kai shekara biyu uku kana rubuta wallahi ka kai wani wallahi sai fito ya ce kai ka yaburi ya ɓata ma ka je ka sake wani duk ana yi a ƙasar nan a jami'oyin ƙasar nan zalunci in gaya maka gama wahala sai a ce ma ya ɓata ko kuma duk abin da za ka yi in ka kawo sai kashe ko shi ba zai baka wani substitute na shi ba sai kansu ne in ka kawo sai kansu ne ce ba haka ba ne to ba haka ba ne na mun daidai ne to waɗannan abubuwan gaskiya suna taimakawa wajen dankwafar da mu a kasa samun waɗanda za su yi graduating samu irin wannan babban matsayi saboda mutum gani yake in ya samu wannan dalil ɗin ko ya samu wannan D ɗin to baya so ya ji wani kuma an kira wani shi ma ya kamata su zama su kaɗan ba su da yawa to wannan kuma gajeren tunani ne rashin wayewa ne ƙauyanci ne kidafumanci ne ruɗu ne na kwakwalwa da kuma rashin addini ma ya kamata idan ka samu wani babban matsayi kai farin ciki Allah Allah ya sa in wanka da yawa samu dan irin ku sai yawa sai yawa sai yawa ai ka gani kalubale ne na faɗa nace aje a kawo yawan professorship a Najeriya gaba ɗaya aje a kawo yawan doctorship wallahi da zanda aka bincike aka kawo za ku sha mamaki ni ina da shi ba zan faɗa ba sai kun kasa in kuka ban gani sai in faɗa gaba ɗaya Najeriya doctor nawa ake da shi duk Najeriya ko professor nawa ake da shi yaran mutum yana gama jami'a sai a zo ce ka ai mun maka murna wallahi ka gama jami'a alhamdulillah so yana gama jami'an nan yana gani ya gama komai ya je su da sun munta tunda yayi digiri ya gama kalla a cikin yaran mu da za su gama in mutum 100 sun gama digiri to wallahi in ka ci sai aka samu mutum 10 ko 20 ne za su wuce su yi masters an tsama kullun ake a shiga neman aiki saboda ana rayuwa malam wahala ana shan kashi so kowa lallabawa yake dan samu dan aikin da zai ci abinci to da ka shiga aikin kana cin abinci ga yi aure kana yin aure matan yanzu kana auratta wani yake cewa yana wala ga yace ko atishawa mai karfi kai kusa da ita sai kaga ta dauke ciki saboda tsabar mubalaga duk da ba haka bane ba amma ana nufin cewa yanzu sai kuna ko uku kana yin aure in Allah ta wata 7-8 ko kun zama 3 badiwar haka 4 badi wata 5 wata shekara 6 ka zama baba kana riko yaro ka rigoyo wani ka rate wani kuna tafiya da wannan ya zaka iya tsallake suka tafi wata neman wani abu nan ga wahalar rayuwa albashi baya isa albashi zaka tara mutum 100 a karma kallahu mutum 100 wallahi sai ka ci sai ka samu mutum 7 a cikin su wanda albashin su yana wadatar su galiban baya isa bukatun mu sun fi albashin mu kuma Allah ya kwashe kudin albarka babu so shine ake ta wahala su ko wadancan suna iya hakura da wahala da dadi ba dadi sai ta yi shi yasa kuma kar ku yi mamakin an samu professor shi a kudi da yawa sun fi kun ga yanzu sakon da ya fito kudin da kuke gani sun fi ku yawan professors da yake nan me yasa sun fi ku yawan jami'oi yanzu duka jami'oin Najeriya guda nawa ne tambaya nake na gwamnati ba wani sani jami'a universities a Najeriya guda nawa ne ta gwamnati ni da ma ko ihu nake ta yi ne kam ni ba ma san me nake faɗa ba ba ku karanta ba ku duba internet ne ba yan boko a nan inna lillahi wa inna ilaihi na'am tinda to Allah ya sauke to na bada assignment aje a binciko da Allah a binciko private universities nawa ne ta gwamnati nawa ce dauwa 40 da doriya 43 aje a binciko to sai ku ga nawa muke da su arewa to ba ma su babban damu ba da wannan na gwamnati ba private guda nawa ake da su to sai ka ga nawa ake da su a arewa private universities a arewa guda nawa ne majority su gaba ɗaya ba anan suke ba duk a can suke ban ji ba guda biyu a cikin guda nawa 40 da wani abu jami'a 40 da wani abu private amma duka arewa guda nawa biyu to ya za ku samu doctorate ya za ku samu professors so na gwamnatin ma kuma aje a duba a gani guda nawa abu ne mai sauki wallahi sauki to shi yasa wallahi malam muna da matsaloli da yawa wanda ya kamata mu farka mu rinka sanin me kasar take gudana sannan ya za mu iya kawo gyara nan gaba amma in ba haka ba ci bayan namu ya isa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna fatan Allah ya mana afuwa Allah ya gyara mana so na bada aiki ko ina neman yawan doctorate a Najeriya sai an kawo yawan professors a Najeriya da yawan jami'o'i gabaɗaya Najeriya gabaɗaya in kun gama sai ku yi na polytechnic ina da abin da nake so ne zan faɗa ba yanzu zan faɗe shi ba sai an gama kawowa ta furta sai ku gane cewa lalle yakin da muke da shi a gaba za mu yi wato ba yaki ne na mu zo mu samu wani ya zaɓe mu mu zaɓe shi zo bakin titi yana jefa mana 200-300 muna wawa ba wannan ba shi muke da bukata ba amma ku je ku yi wannan binciken yanda za ku fahimta kuma nan ne za ku gane cewa maganar ita kasan ma ku samu representatives a gwamnati masu ilimi intelligence intellectuals mutane a gwamnatance din ma maganar ku samu kuna da majority kuna da kaza sai kun shirya ba kadan ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته